Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6041 da 31 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hafsa Dan Mai Soro muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya. Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana, karfe 3:30 na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu ɗan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai hari a garin Kamala dake jihar Adamawa. Muna dauke da ƙarin bayani. To kamar kuma kowace ranar Juma'a, yau fili a bude yake, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Amma za mu ba ku dama ne ku yi tsokaci kan batutuwan da suka dace waɗanda kuma za a iya yin su cikin lafazi mara tunzarwa. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna dauke da labaran wasanni. Amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Shugaban 'yan kwana-kwanan New York Daniel Negro jiya Alhamis ya ce gobarar da ta kashe mutane 12 a wani gini a unguwar Bronx ta soma ne a sanadiyar wasan da yaro dan shekara 3 ya yi da Risho. Ya shaidawa manema labarai yau Juma'a cewa mahaifiyar yaron da shi yaron da wani dan nata sun fice daga gidan, ta bar kofar gidan nasu a bude daga bisani wutar ta yadu zuwa sauran gidajen. ‘Yan kwana-kwanan sun isa a cikin mintuna 3, kuma Negro ya bayyana rashin rayukan da aka yi a sanadiyar gobarar a matsayin mafi munin da aka taba gani a cikin shekaru 25 a birnin na New York. Jami'ai sun ce kimanin 'yan kwana-kwana 170 ne suka yi aikin kashe wutar tare da ceton waɗanda abin ya ritsa da su. Sun ƙara da cewa aƙalla mutane 4 ne suka ji munanan raunuka.
Kotun tsarin mulkin Afirka ta Kudu ta gano cewa majalisar dokokin ƙasar ta kasa samun shugaba Jacob Zuma da laifin abin fallasar amfani da miliyoyin daloli na kudaden gwamnati wajen gyara gidansa. Wakilin muryar Amurka Afirka ta Kudu Suso Kumalo ya aiko da rahoto daga Johannesburg cewa wannan hukunci zai iya sake ba da damar sake yunkurin tsige Jacob. Wato Jacob Zuma, hukuncin ya samu goyon bayan yawancin alkalan kotun tsarin mulki. Alkali Chris Jefta ya ce majalisar dokokin kasar ta kasa dorawa shugaba Zuma lakin wannan abin fallasar, kamar yadda dokar ta tanada a sashi na 89 na kundin tsarin mulki. Alkali Jefta ya kara da cewa majalisa ba ta da iko ko damar aiwatar da dokar ta sashi na 89. Sau tara dai shugaba Zuma ke tsallake rijiya da baya a yunkurin tsige shi. To amma yayin da a yanzu jam'iyyar ANC wadda take jin ragaman mulkin kasar take fama da rarrabuwar kawuna, masana harkokin siyasar kasar sun yi kashedin cewa da kyar shugaba Zuma ya tsallake yunkurin tsige shi a yanzu.
To amma a kasar Kenya 'yan adawa ne suka ce za su ci gaba da shirye-shiryen rantsar da shugaban 'yan adawa Raila Odinga a matsayin shugaba in har shugaba Uhuru Kenyatta bai gudanar da zaman tattaunawa na kasar ba. Kenyatta ya yi nasarar cin zaɓe bayan Odinga ya kaucewa takarar, haka kuma ƙwararru na gargaɗin cewa idan har 'yan adawa suka yi rantsuwar to za ta haifar da ƙarin rarrabuwar kai a kasar. Mataimakin shugaban 'yan adawa shugaba Kalonzo Musyoka ya ce abinda kadai zai iya dakatar da 'yan adawa daga gudanar da rantsuwar shine hawa teburin tattaunawa.
I'm telling my brother Uhuru Kenyatta, if he's going to abdicate the responsibility of uniting this nation, he should not blame Raila Odinga na Kalonzo Musyoka.
Yace ina sanar da dan uwana Uhuru Kenyatta, idan har bai tabbatar da daukar dawainiyar hada kan wannan kasa ba, to kar ya zargi Raila Odinga da Kalonzo Musyoka a lokacin da muka rantsar da su.
Yayin da Amurkawa da sauran jama'a fadin duniya ke bankwana da shekarar 2017 da kuma marabtar 2018, abin da aka fi sani shine bikin da ake yi a dandalin Times Square a birnin New York. Wannan al'ada ta samo asali ne a shekarar 1904 kimanin shekaru 116 da suka shige kenan inda ake sauko da wata makekiyar kwallo daga saman wasu turaku da aka fa zuwa ƙasa da misalin karfe 12 na tsakkadare daidai. A wannan shekarar za a dauki kwararren matakan tsaro a sakamakon har-haren ta'addanci biyu da suka faru ba da dadewa ba a Birnin, kuma za a yi matukar sanyi, amma duk da haka akwai yiwuwar mutane da dama za su halarci wannan taro. Wasu sabbin aladu sun kunno kai a sakamakon karuwar yawan Sifaniyawa a Amurka. Wasu da dama kan yi bikin shiga sabo shekara ta hanyar cin ƴaƴan inabi guda 12 kowane guda a dakikar agogo guda har zuwa daidai tsakaddare. Kowace ƙwayar inabi guda na wakiltar wata guda kenan, kuma sun yi imanin hakan na bada sa'a. A al'adar ƴan kudancin Amurka kuma mata na sa sutura masu ƙawa, launin ja shine zaɓi mafi dacewa wajen samun abokin zama na musamman, wato aure kenan. Launin ruwan dorawa kuma ya dace wajen kawo wadatar tattalin arziki. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Birnin Washington DC. A Najeriya rautani na cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne sun kai wani hari a garin Kamala da ke karamar hukumar Micika a jihar Adamawa arewa maso gabashin kasar. Wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Su dai mayakan na Boko Haram yanzu haka ma sun dau wani sabon salo ne inda suke kaifar mage kayukan da babu hanyar sadarwa ko kuma ke da sarkake shiga wuraren da aka koma, musamman ma na kanan hukumomin Micika da Madagali wanda ke kusa da dajin Sambisa da ke ma zama shakkutan mayakan na Boko Haram. Na baba wannan mako shine dare muke da suka yi a ƙauyen Kamale da ke cikin garin hukumar Micika a arewacin jihar Adamawa, inda suka kashe mutum hudu da kuma sace dukiya. To amma kuma ba kowa ne ma ya sani ba, sabili da matsalar rashin hanyar sadarwar, cikin ma waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan harin da aka kai hada wani ɗan majalisar wakilan Najeriya Mr. Adamu Kamale, da shine ma ke wakiltar mazabar Micika da Madagali a majalisar wakilan Najeriya, ya ce shi da kansa da kyanne ma ya tsira bayan da ya kwana a kan duwatsu.
Misali karfe 11 mun samu hari a ƙauye a Kamale wanda ya kasance maran da ya faru ina wuri. Mu dai yanzu a hakan ba za mu iya ce ga wanda suka aikata ba, domin yanda abu ya faru kasan dai ya kawo ruhani sosai. Mu dai muna addu'a irwa na abubuwan kada ya sake faru da al'ummarmu, domin ba daɗi sam.
To kaman wani kira kuke wa gwamnati ganin kan cewa wannan wurarenku wurare ne suke fama da matsalar na Boko Haram, sannan kuma ga matsalar tsaro a yankin.
Kuma Najeriya suna da haƙƙi kwarai da gaske, domin ka gani kasan Madagali da Micika yanzu dai mun fara samu wannan harin a Micika, amma ran musamman na Madagali a gani dai wannan ba rana a ce a yi kwanaki biyu ba a samu tashin hankali kamar wa'annan ba. Mu dai suna kira ga gwamnatin Najeriya su san cewa kasan Madagali da Micika da kewayenta suna da damuwa har yanzu. Wannan zaman lafiya ba a samu cike ke ba, kuma ya kasance magagan da ake fada a kan a samu kwanciyar hankali a wayannan wajejen ba daidai ba ne, domin ana wasa da rayukan mutane.
Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da wannan sabon harin, inda mako ta buƙaci jama'a ne da ake kulawa. SP Usman Abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya yi ƙarin haske dangane da wannan sabon harin da aka kan.
Sai misalin 11 da rabi na dare, wasu mutanen ba san ko suwa ne bane ba suka shigo wannan ƙauyen Kamale wanda yake ƙarƙashin Michigan local government, bude wuta a dalilin mutane suka ta gudu rayukansu, wasu sun samu raunuka, wasu kuma aka samu aka kashe su, wani guda hudu sun salwanta, wasu kuma sun ji ciwo suna karɓar maganin zuna asibitocin da aka kai su.
Da hoton na ce a cikin waɗanda masu katsala kirija da ba hada wani majalisar wakilan Najeriya me gaske batun?
Haka din ne, shi ma abin da ya rusa da shi, amma Allah ya sa ya samu ya an tsira da shi da taimakon mutane da kuma jama'a sauran musamman 'yan sanda da suke wajen ke tare da shi.
Kewa za ku yi wa al'umma waɗannan yankuna na domin a samu nasarar kakkaɓe waɗannan burbuɗi na mayakan nan masu bindiga masu sadakar baya?
Shi kamar yadda muka sha faɗa kullum, shi ne mutane su zama suna sa ido da wajen mutane za su dinga shiga cikin su, wato ta ko dalilin ba da sawu ko kuma ba da kamanni haka nan. To idan ka ga ana sa ido da zaren an ga baki ko kuma bakon nan ba yarda da shi ba, yana da kyau su kokari su sanar da jami'an tsaro domin a tuhume shi a bincike shi.
SP Usman Abubakar kenan da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka. daga Yola a Najeriya.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 ne amma ne saura minti 20. Wato karfe 10 dare saura minti 20 a jihar ta Adamawa da Yamai da Yaounde da kuma Njamena na kasar Chadi. Kafin mu bude layukan mu a ci gabar shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kira mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne aka lai?
To, baban na so barka da yamma.
Yawa barka da yamma.
To, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kano tarayyar Najeriya.
Madalla, muna jin ka Malam Murtala.
To, a bazan shi daga kan abin da ke damun mu na wahala mai ma a Najeriya kuma da Kaduna. Gaskiya muna da gwamnatin mu na siyasa tun da mun ba ta yin lokaci gwamnatin soja ta ganin da shi da Allah shi ke lokacin ne da Ali Jajja wacce ta ga an yi jinsa ana rufin sama rike mai lema shi a kauda lema ya gera trailer shi ya tabbatar da Kaduna an ba kowanne gidan mai shi daga Kaduna mai shi ya saka ruwa na dukan shi amma kan siyasa da su mu kuka ba su kuma ta ga an sa ya
na ga kaman layin mutala ba shi da kyau. Bari mu ji muna magana kan layin mutala ne. Muna jin ka na Jos Plato.
Yawa. Shi da ce ba? Magana akan computer.
Haka.
Da yake faruwa da muke cikin ina kuma. Gaskiya ba laifin gwamnati bane, laifin yan kasuwa ne.
To.
Domin abu nan a yayin da muke akwai inda an ba kamfani sun na jiran da suna ganin kamar za a kara kudin kwansetin ne suka koyi suka kise wa da talata don mu shiga wahala amma yanzu da kabban kula shi yanzu kuma yau dai mun samu sarkin layuka a jihar Plateau in Allah ya da.
To madalla muna gaida a wato muna ma mika godiya ga Sabiu daga Jos da Plateau. Bari mu je Yobe. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Kuna tare da Bubuwan zan tafi sama tuni.
To malam Bubuwan muna tare da kai.
To yau ni ra'ayina a wannan shekarar da ta kusan karewa ta shekara ta 2017 abin al'ajabin da ya bani mamaki na malamin makaranta ne dangane da gwamnati ta ɗan yi sakaci a kula da su musamman wajen biya musu bukatar albashinsu da muhallinsu
to a gaskiya ina ba da shawari a ainihin shugaban kasa Babu Buhari dan Allah da Annabi ya taimaka da malaman makarantar nan domin malaman makaranta fa su ne ke cikin Najeriya kuma ilimi gishirin zaman duniya malaman makarantar nan su ne suke karantar da kowa tun daga kan kansila likita soja police duk wani ma'aikacin gwamnati.
To muna godiya Malam Buba. Bari mu je jihar Niger. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Baba Hassan nake kira daga Niger, daga Bidda Niger State.
To muna yawa muna jin ka Baba Hassan.
Da Allah abin da nake son gaya magana biyu nake son gaya wa gwamnatin Niger. Da Allah da Annabi ga ma gwamnatin Niger dai ya Rasulullahi taimaka mu mai gyara hanyar Mina da ya tashi daga Mina zuwa Bidda bayo to suke yi. Hanya ba ta da kyau ta taimaka kuma na biyu kuma dan majalisa na wakilinmu Bala Faruk ba abun da ya yi ba mu da Allah ya dawo gida ya zo ya ma mutane aiki ta taimaka fi sabilillahi abun da muke so ga gure Amerika kenan kuma Allah ya taimake ku a tashi lafiya.
Amin. Baba Hassan daga Niger. A yanzu dai muna jihar ta Niger. Wani ne kallai? Yawa Abdullahi muna jin ka.
To gaskiya matsalar wannan mai ni ina danganta wannan matsalar a kan dilalaman. Saboda gaskiya mafi yawan su suna boye mu.
To amma sun fito sun ce ba laifin su bane kuma ba su ce ma a ƙara kuɗin mai ba a gidajen mai da suka ƙara kuɗi.
To ai matsalan shine na boye man da ake yi ba a sayawa wasu gidajen mai zaka ci ma akwai man amma kuma ba su sayawa. To ai shine nake ganin babban matsalan kuma ina fata Allah ya sa su gyara.
To sai mu ci amin. Abdullahi daga jihar Niger. Bari mu je Taraba. Wane ne kan layi?
Malam Umar ne daga Jalingo jihar Taraba.
Yawa to muna jin ka Malam Umar.
Magana ma ina na ka so magana. Su yan masu sai da yan kasuwan nan sun saba da zamanin da ake da ake gina shi ne subsidy saboda yanzu shugaban kasa ya zira kokarin sa don ya daidaita al'amura kasa su kuma sun saba da zalunci da rashin tausayi ana ka a kawo kudin banza na ƙarya su karba su kansu ba a ka bada mai ba za mu sami mai ba za mu samu sai su karbi kudi kuma su ƙarya su kawo mai yau Allah ya kawo dukiyo da yake fama gera mana kasa su ji tsoron Allah duk dukiyar da Allah duk dukiyar.
To muna godiya Malam Umar. Akwai mutane da yawa a kan layi. Bari mu je a Kotis kuma. Wane ne a kan layi?
Sarkin Fulani daga Fadaskin.
Sarkin Fulani ka bar rediyon ka buɗe, ina ga kaman tana mana kutse akan tattauna da muke da kai. Ko za ka ɗan kashe rediyon ka matsa da kusa da ita?
Na kashe.
Yawa to yanzu muna jin ka Tangaran.
Maganan mai nan a gaskiya talakoki suna wahala kuma rashin mai din nan don Allah don Annabi ya kamata shugabanni su sa baki don Allah a taimaki talakoki don wannan abun gaba daya ya untata talakoki muna shan wahala don Allah tsoraki Allah a tsoraki Allah don Allah a taimaka mana. Assalamu alaikum.
To wa alaikum salam. Sarkin Fulani daga Potiskum jihar Yobe. Da fatan waɗanda suke da lakin ɗaukan mataki kan wannan matsala za su yi wani ba a kai. Bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a kan layi?
Ana tare kana magana da mallam manajan NEPA Kwankiyal daga karamar hukumar Darajo. Shugaban zaɓen ka na karamar hukumar Darajo jihar Bauchi.
To muna jin ka.
To gudunmawa ta da zan ba dai da dangane da mai ne. Gwamnatin tarayya ya kamata ta shafi dangane da matsalar da ta shafi al'ummar Najeriya a mai. An bikin Kirsimeti da matsalar mai ga kuma sabon shekara ma. Da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya kwarai da gaske. Bari mu cilla zuwa can kudu maso yammacin Najeriya jihar Oyo. Wane ne ka kawo? Na gode.
Ina magana da Sani Salisu Iyalai.
Wane ne a kan layi?
Sani Salisu Iyalai.
Yawa, ban sani za ka dan daga murya kaɗan din da kyar nake jin ka.
To alhamdulillah kana ji yanzu.
Yawa to eh dama.
To ina roƙon dan majalisar mu na tsakiya na jihar Kebbi. Kamar yadda aka sani da amma idan an ka sai da hali na kware na cewa samu jiha Alhaji Adamaleru.
Eh, muna jin ka Mallam Sani.
Tun lokacin da ya shiga gwamnati mu ba mu saki so bi ni ji magana ta a gidan radio. Bai je gida yayi mana wani abu ba kuma bai yi kira ga gwamnati ta taimaka.
Layin Sani ya katse da ya kira daga jiha Oyo amma wato dan asalin Kebbi ne. Bari mu je Jakogi. Wani ne kan layi?
Abubakar ne.
To yau muna jin ka Mallam Abubakar.
Eh, magana na akan polisa ne da Allah.
Yan sanda kenan?
Eh, hukumar da take kula da aikin polisa da Allah suna kuntata mana anan sosai.
Kamar ta wani fanni?
Wallahi ranan gaisuwa za mu ji, amma fafur polisi ne yake sai mun bashi da kaɗaya, kuma sai da muka bashi da kaɗayan ma sai da banbaki.
Ya ga muku dalilin da yasa ya nemi kuɗin a hannunku?
Ya ce kawai wai ai kesu nan ne kawai suna neman a ba su na kesu nan ne kawai. Ba wani dalili abin da yake mana kenan, ai lokacin sallah ne yanzu su ma a sallame su wani za su je su tafi a wata.
To muna godiya kwarai Mallam Abubakar da fatan waɗanda suke da alhakin wannan lamari za su ɗauki mataki akai kuma da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
A ƙasar jamhuriyar Kamaru kula-kula ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar sun je hutun ƙarshen shekara 2017 tunda club din news ta birnin cinikayya ƙasar Duwala ta ɗauki kofin ƙalubale na gasar kaka'an, amma a halin yanzu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suna ta ƙorafi ne na rashin adalcin da hukumar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka ta yi musu ka anda take sanya sunan dan takale dan kasar ta jamhuriyar Kamaru Vincent Abubakar a jerin sunayen waɗanda za su ɗauki ƙwallon zinare na nahiyar ta Afirka. Wannan ne yasa na yi hira da Zakari, masanin ƙwallon ƙafa ne na nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya, kan ko matakin da kaf ta ɗauka ya yi daidai?
Bai yi daidai ba gaskiya, na yi baƙin ciki sani cewa Abubakar Vincent dan wasan ƙwallon ƙafa na Kamaru bai a cikin wato uku wadda daga cikin za a zaɓe wadda zai samu kofin zinare na wasan ƙwallon Afirka, saboda a 2017 muke kuma 2017 Kamaru ta ci kofin Afirka kuma ya saka wato ƙwallo da kuma yanayin wato jefa wannan ƙwallon a raga za a duba. Bayan haka nan kuma a Europe FC Porto da yake wasa shi ne da ainihin wato suka kwallaye. Ni abinda yake damuna shi ne ban san wato wani irin mataki wato wannan kungiyar CAF ta dauka ba, saboda shi kanshi tsohon dan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar Kamaru Patrice Mbuma ya nuna baƙin cikin shi, kuma gaskiya kamata ya zauna a yi nazari saboda yanayin tafiyan nan gaskiya ba daidai ba ne. Ba san me wani halaka za a ɗauki, wato za a ɗauki halaka siyasa da wasan ƙwallon ƙafa ba, ba shi da kyau. Muna kiran wato waɗannan ƙungiyan su zauna su duba yadda za su, saboda waɗannan mutane ukun da suke na yanzu akan nan shi dan wato ƙasar Masar da shauran dai guda biyu basu kai wasan da ainihin Abubakar bai sani ba. Ni gaskiya ban gane wato wannan ɗaukan mutane ukun nan aka ce da Abubakar ne san ba, gaskiya ba daidai ba.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka na taimakawa jami'an tsaro a Senegal da gudunmawar kayan aiki masu muhimmanci, kayayyakin aikin da jami'an tsaro ke amfani da su ba masu hadari ba, da sauran kayayyaki ga jami'an 'yan sandar kasar. A wani biki da aka yi ranar 20 ga watan Disamba a babbar kwalejin horas da 'yan sanda ta kasar Senegal, jakadin Amurka a Senegal Tulinabo Mushingi ya ce Amurka ta dogara da muhimmancin alakarta da Senegal a wannan yanki da kuma jami'an 'yan sanda a matsayin kariya daga barazana daga matsaloli masu yawa da ake fuskanta a kasar. Jakada Mushingi ya ce ta'addanci ya zama wani abu da za mu ci gaba da yaƙa, wannan tallafi na kayan aiki da suka hada da na'ura mai kwakwalwa da majigi da tabaran da ke taimakawa wajen gani da daddare da kayan binciken laifuka da kuma kayan kariya za su iya bada karin tallafi wajen haɓaka ayyukan yan sandan kasar. Yayi nuni da akwanan nan ofishin tsaro da ke karkashin ofishin jakadancin Amurka bangaren ma'aikatar tsaro da yaki da ta'addanci gami da yaki da ra'ayin riƙau na ƙiƙarawa ya kammala jerin horaswa wanda ofishin diplomasiya karkashin shirin taimako na ofishin tsaro da yaki da ta'addanci suka shirya domin inganta kariya da rage zafin harin da ta'addanci ka iya haifarwa akan wurare ko kuma yankunan da ba su da tsaro sosai ga jami'an tsaron Senegal da kuma waɗanda za su fara isa wurin da aka kai hari ciki hadda shirye-shirye tsakanin ma'aikatu akan shirin yaki da ta'addanci wanda shugaban kasa ya kafa doka akai shekarar da ta gabata wanda ake kira CICO a taƙaice gaba daya kimanin jami'ai 110 ne suka karu da wannan horaswa a shirye-shiryen kwanakin nan wanda ya karfafa dangantaka tsakanin gwamnatocin biyu na Amurka da Senegal tallafin kwanan nan da Amurka ta bayar ya kai kimanin sai farabin biliyan wanda yayi daidai da dala Amurka 739 wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen inganta wannan dangantaka da yake maimaita maganar da shugaba Macky Sall yayi wajen zaman muhawara kan zaman lafiya da tsaro jakada Mushingi yace an jaddada bukatar da ke akwai na hade kai domin samun hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta a fadin yankin horaswa da kayan aiki su ne ginshikin samun hanyoyin magance matsalolin kuma muna farin cikin bayar da kariya da koyar da amfani da kayan aikin ga gwamnatin Senegal da kuma samun hanyoyin magance matsalolin yankin jakada Mushingi yace ta wannan fannin muna farin cikin kamba majami'an yan sanda musamman ta bangaren waɗanda ke fara kai dauki waɗanda suka dogara da su wajen yin aiki a yayin da matsala ta afku ko kuma aka kai hari da gangan ga abokananmu yan sandan ƙasa da sauran jami'an tsaron Senegal mun gode da taimakon muna kuma fatar wannan kayan aiki za su taimaka muku wajen gudanar da ayyukanku Wannan shine sharhin da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuta zuwa ga Editorials VOA Washington DC 2037 USA. Za kuma ku iya ƙarin bayani ko ganin wannan sharhin a shafin mu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Wannan kuma shine labaran mu a takeice.
Shugaban ƴan kwana-kwanan New York Daniel Negro jiya Alhamis ya ce gobarar da ta kashe mutane 12 a wani gini a unguwar Bronx ta soma ne sanadiyar wasan da wani yaro dan shekaru 3 yayi da harsho. Kotun tsarin mulkin Afrika ta Kudu ta gano cewar majalisar dokokin kasar ta kasa samun shugaba Jacob Zuma da laifin abin fallasar amfani da miliyoyin dalolin kudade wanda gwamnatin wajen kasar ta tara. To amma a kasar Kenya ƴan adawa ne suka ce za su ci gaba da shirye-shiryen rantsar da shugaban ƴan adawa Raila Odinga a matsayin shugaba in har shugaba Uhuru Kenyatta bai gudanar da zaman tattaunawa na ƙasa ba. Kenyatta yayi nasarar cin zabe bayan Odinga ya kauce wa takarar haka kuma kwararru na gargadin cewa idan har ƴan adawa suka yi rantsuwar to za ta haifar da ƙarin rarrabuwar kai a ƙasar. Yayin da Amurkawa da sauran jama'a a fadin duniya ke ban kwana da shekarar 2017 da kuma marabtar 2018 ga abubuwan da Amurkawa ke yi wajen nuna murnar shiga sabuwar shekara. Wasu sababbin al'adu sun kunno kai a sakamakon karuwar yawan Spaniyawa a Amurka, wasu da dama kan yi bukin shigowar sabuwar shekara ta hanyar cin ƴaƴan inibi.
To a gaida ke Hausa masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu baki daya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin ita Hafsa dan mai soro da ta tayani gabatar da shirin da kuma Julie Leather's Gresham da ta hada mana shiri baki ɗinsa sai injinan mu Malama Zainab Abdulrahman. Muhammad Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.